da gobe
daga muryar Amurka a Washington DC. Yau da gobe shirin matasa ke muku sallama da fatan alheri da wannan maraicen Litinin 22 ga watan Fabrairu daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da 16. Da kuma ta internet a voahausa.com. Anyamai babban birnin kasar jamhuriyar Niger kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM. A sauran sassan kasar ta Niger kuma za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niya FM a birnin Kwanni. Masu gabatarwa
Jamila Kabiru Fage
tare da Halima Jumrau.
Masu sauraron yau da gobe shirin matasa bayan mun kwashe makonni uku akan zaben kasar Niger yau mun dawo ga tsarinmu na gabatar muku da shirye-shiryenmu kamar yadda muka saba saboda haka yau a zamantakewar ma'aurata da ma kafin a yi auren me ya kamata a yi ganin yadda aka kasa shawo kan matsalar mutuwar aure duk da kokarin da ake ta yi ilmantarwa da fadakarwa da kuma yin nasiha ga ango da amarya kafin a yi aure Zasu iya taimakawa wajen ƙara musu fahimtar muhimmancin aure?
Aure ba abu ne wanda zaka tashi ka shiga cikin rana ɗaya bane. Dole sai ka samu wanda zai tabbatar da kai.
Ya kamata kamun ku yi auren ma ku fahimci juna sosai.
Rashin wannan fadakarwa ga ma'aurata kamun ma zuwa wannan lokacin shi yake haifar da ire-iren wa'annan.
Jamila kahin mu ci gaba. Ina ganin ya kamata mu masu sauraron mu ce si mana gafara dai da farko. Iyaye suna zaune suna ji shugabanni, sarakuna, malamai,
kakanninmu,
kakanni kowa da kowa. Saboda haka akwai maganganun da zamu tabo a cikin wannan shirin waɗanda mu ma dole ta kama mu yi su. Dole ne saboda ana hadakarwa ana nasiha amma akwai maganganun da ba a hitowa
ai kwarai da gaske
yawa to zauren matasa na ta yadda tattaunawa akan waɗannan batutuwa da Jamila ta yi bayani a dazu to sai dai kuma duk da hadakarwar da ake yi da ilmantarwar da kuma nasihar akwai wani muhimmin abin da ba a hitowa hili balo-balo a yi ma ma'aurata cikakken bayani akai idan miji da mata sun kebe suna su kadai akwai wasu abubuwan da in suna faruwa da ilimi da kuma fahimta da ganewa za su iya ƙara dadin zama arme haka kuma waɗannan abubuwa idan ba sa tahiya daidai zaman arme kan ci karo da matsala har ma abin ya kai ga rabuwa Malam Hadi Musa wani batu ne ake takewaye-kewaye akai ba a hitowa a yi ma ma'aurata bayani sosai akai
ina labarin saduwa aure jima'i akwai matsala za ka kashi 85 duk sai kaga an sunku yadda kai an yi shiru akwai matsala ni kai na malam Mahmud ina so mai sauraro ya gane ba a fi ɗan shekaru kaɗan ba da na fahimci ma'anar iya kwanciya da girma na da wayo na da hankali na sannan na gane me ake nufi da iya kwanciya
Za ku ji duka wannan har ma da amsoshin tambayar da muka yi muku ta Facebook gaba daya a cikin shirin yau da gobe shirin matasa.
Kuna ganin ilmantarwa da fadakarwa da yin nasiha daga masana da ƙwararru a harkar zamantakewa da addini da al'ada za su taimaka wajen rage yawan mace-macen arman da ya addaba al'umma yanzu? Tambayar da muka yi muku kenan a Facebook ga kuma yadda kuka amsa mana. Mutuwar arme ya zama ruwan dare mai gama duniya. Idan har al'umma ba su ɗauki arme matsayin bautar Ubangiji ba, to lallai kam kullun za a yi ta fama da mutuwar arme. Matsala ta farko ita ce mahi yawan samari suna arme ne domin sha'awa, saboda kyawun mace ko ƙirar halittarta. Babu ruwansu da sauran wata kamala ta yarin yadda za a arma. Saboda irin wannan matsalar ce ma nake zaton masu iya magana suka ce yaro saki kyau ka kama hali. Matsala ta biyu, su matan kansu su ma suna da irin wannan matsalar. Yarinya ta yarda da inda za a yi mata wulakanci saboda dai kawai a ce tana arman mai kuɗi ko ɗan wane take arme. Idan dai har arme zai tsaya a doron sha'awa ko tunanin cewa mahaihwanta za su taimaka maka ko ita ta riƙa tunanin ɗan mai kuɗi, to lallai ban ga wata hanya mahita ba. Yin wa'azi da duk wata fadakarwa yanzu haka ana yi domin a samu sauƙin mutuwar arme amma shiru muƙi malam ya ci shiruwa. Idan muka kalli zaman harko a al'ummar Hausawa, iyaye ne suke nemo ma 'ya'yansu arme, kuma yaro ya yi kaɗan ya saki matar shi ba tare da izinin iyaye ba. To amma yanzu me yasa hakan ba ta faruwa? Dalili a nan shine iyaye sun saki ƴaƴa karazube, su za su nemo ma kansu arme, kuma su za su yi hidimar arman. Uba kawai sai ranar darman arme ya sanya babbar riga, wai za a darmo arman ɗan shi. A ƙarshe dai rage mutuwar arme sai iyaye sun koma ma wancan halin na farko, wato uba ya nemo ma ɗan shi arme, kuma ya shiga cikin harakar arman. Sannan iyaye mata su bar cusa ma ƴaƴansu mata ra'ayin cewa namiji ba ɗan goyo ba ne. Ya kamata su nuna ma ƴaƴansu zama arme ibada ce ba abin burgewa ba ne. Burgewar tana cikin zaman lahiya tsakanin ma'aurata. Allah ya sa mu dace. Sako daga Rabi Bawa.
Salam filin yau da gobe. A gaskiya zai taimaka idan ya kasance ana faɗakarwa har a masallatan mu na kamsar salawati. Kuma ya kamata a daina aure ba sana'a. Duk da shi aure lokaci ne, idan Allah ya kawo shi ko ba a shirya ba sai an yi shi. Da fatan Allah ya gyara mana gidajenmu na aure. Amin. Sako daga Gambo Borough Potiskum.
Dokoki masu tsauri ya kamata hukumomi su shinhiɗa akan rabuwar arme. Mace ko namiji duk mai so a rabu idan an yi arme to sai dai a gaban hukuma da ƙwararren shaidu na abin da ya kawo dalilin son arabin. Kuma dole a hada da masu unguwanni da dakatai da hakimai da sarakuna da ciyamomi da gwamnoni da 'yan majalisar jiha da na tarayya har shugaban kasa. Ya zamanto an taka ma iyaye birki a kan yin arman dole, kuma a soke duk wasu bid'o'in nan irin su lehe da gara da dai sauransu a gani. Sako daga Abubakar Muhammad.
Yau da gobe, wannan shine abu na farko da ya kamata a fara yi kafin a kai ga mataki na gaba, wanda shine mataki mafi muni a cikin dukkan matakan da ya dace a ɗauka. A don haka iyaye, malamai da sauran dukkan mahukunta na da rawar da ya kamata su taka don ganin an kawo ƙarshen mace-macen aure, musamman a tsakanin matasa. Sako daga Mai Unique.
Yau da gobe, wallahi masana da malamai na iya bakin ƙoƙarinsu don wayar da kan mutane a kan sha'anin zamantakewar arme, amma wallahi ko a jikinmu wai an tsikari kakkausa. Allah ya sa mu gane. Sako daga Isa Sulaiman.
Yau da gobe, tabbas za su taimaka idan muka yi la'akari da matsala da ake samu wajen mutuwar aure yana faruwa ne saboda ƙarancin ilimi da rashin sanin zamantakewar aure. Allah ka sa mu dace. Sako daga Adamu Muhammad Dan Bojuwa.
Yau da gobe, a gaskiya za su taimaka sosai, musamman ma yin nasiha da kuma faɗakar da ma'aurata yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamna da iyayen muminai. Sako daga Mustafa Ila Hadija.
A zauren matasa kuma ga Ibrahim Abdulaziz da abokan tattaunawarsa za su duba muhimmancin samar da wani tsarin tallafawa ma'aurata da faɗakarwa da ilmantarwa da kuma yin nasiha da koyar da ilimin saduwa tsakanin miji da mata. Wataƙila ko hakan zai taimaka wajen rage mace-macen auren da ake fuskanta tsakanin matasa? Ibrahim Abdulaziz na tare da
Awal Bubba.
Sai kuma
Fashion Sony.
Akwai
Aisha Adam.
Sannan
Dan Ladi Joshua.
To kamar yadda kuka ji waɗannan matasa, zamu tabo a wannan batun abin da ya shafi shawara da ya kamata ake baiwa ma'aurata ko kuma wanda suke so su yi aure, abin da ake kira premarital counseling. Awal Babu, bari in soma da kai. Na farko tukunna, kana ganin wannan abu na da muhimmanci ganin kan cewa musamman ma yadda aurataya ke rugurgujewa yanzu ko kuma ana samun mace-macen aure?
Eh, gaskiya yana da kyau. Zan iya cewa rugurgujewar aure ma salan rashin waɗannan faɗakarwa ga ma'aurata kamun ma zuwa wannan lokacin shi yake haifar da ire-iren waɗannan. Idan ka duba misali kamar shekaru da suka gabata da suka shude, iyaye da kakanni ko kuma zamanin da zance, za ka ga iyaye sukan iya ajiye ƴaƴa su musu nasiha, su gaya musu an ace aure me ake nufi da aure, ga irin zamantakewar aure da irin rayuwa ta aure. Suka ga su hayayyafa har su yi jikoki da tattaɓa kunne, amma ba a taɓa jin ufan tsakaninsu ba. To galibi da aka zo aka ci gaba, misali ci gaba irin tamu ta nan Najeriya, zan iya cewa an rasa irin wannan, wanda idan ka duba wasu ƙasashe da aka ci gaba suna da har wani darussa suke bayarwa saboda dinki al'ummansu, bi ma'ana za su karantar da waɗannan ma'aurata, ma'ana saurayi ko budurwa, ga idan akai aure ga manufar auren, ga kuma idan akai auren ga irin zamantakewar auren.
Patient, malama patient, kin ji abin da shi Awal ya ce, ke me zaki dada?
To cewa yana da kyau a budurwa, lokacin da kike budurwa, ki samu waɗanda za su tarbiyyar da ke yanayin zaman aure, don aure ba abu ne wanda za ka tashi ka shiga ciki rana ɗaya ba ne. Dole sai ka samu wanda zai tarbiyyar da kai, ya nuna maka irin kayyudodin da yake cikin zaman aure. Kamin nan kuma idan kin iya kin bi irin wannan kaidodin yakan iya kawo zaman salama cikin aure.
Mr. Dalali kaji abun da wadannan suka fada kai me zaka dada wajen abun nan na koyawa ma'aurata ko kuma gargadi ko kuma bada shawara ga ma'aurata kafin a yi aure abun da kira premarital counseling.
To abun da zan ce da almost duka su riga sun fada gaba daya abubuwa ne, amma ni dai zan kara akan cewa in mace kamun ta yi aure ta nemi shawara ko auren kawayenta, kuma za ta je wurin kawayenta din ta san irin kawayen da za ta je wurin su, ta tabbatar fa kawayen nan fa ina ne mashawara wurin su, za su bani shawara mai kyau.
Kana ga irin wannan bada shawara yana da muhimmanci wajen zama aure?
To zan ce yana da kyau kam ta wani hanya.
Ta ina yake taimako?
To in tai ta nemi shawara mai kyau in har ta shiga gida, don kamun ta shiga gida in ta nemi shawara wajen kawayenta ko wajen iyaye, in ta nemi shawara ta shiga wurin su, ta za ta tabbatar fa to ga shawaran da wayannan suka bani akan in ne aure, to ni ne mijina fa kuma mijina shine ni, to shine abin da zan yi kara akan.
To Aisha, mun ji abin da su suka fada, ke me zaki dada? Kina ga da muhimmanci, yana da amfani?
Tabbas yana da amfani. Ya kamata kamun ku yi auren ma ku fahimci juna sosai, ka san me yake so, koda a ce yana da kyau ma a ce kamun ai auren umma, a ce koda colors da yake so, a ce inda kuna da hali a gidanku, kalan kayan daki ma ku nemi kalan da yake so, saboda shi ma yana ƙara so da ƙauna. A ce ka fahimci ga abun da mijinka yake so, saboda za ku fahimci juna sosai, ka san me yake so, ka san abun da baya so kamun ya aura.
To da yake kin taɓa abun da ya shafi ka san me yake bukata, mallam awal zan dagare ka, wani butuma da ake yi shine hatta ilimin kwanciya da miji ko kuma abun da ake kira zamantakewa na ma'aurata, akwai bukatan kan cewa mutum ya san me ya kamata, me ka'idodinsa yake, kai a matsayinka na magidanci haka na da muhimmanci?
Ito a gaskiya kamin na amsa wannan tambayar baran kuma magana Aisha ta ta karshe, zaka duba abin da yasa hakan Aisha take wannan magana, ta kawo shi a zamanance. A zamanance ne da yake da yawa daga cikin wasu iyaye ko masu kula da ƴaƴa ko kanne zaka ga ba sa kulawa da wayannan yaran, shi yasa yara kuma suke fadawa soyayya, su wayar da kawunan su, su fahimci abin da juna suke so tun daga waje, saboda ci gaba da aka samu ire-iren wannan zamanance. Tambaya da kai mun kuma shine, wannan da yawa suna amfani, aiki ne na ilimi tunda aure ibada ce, ko da musulmi ne ko kirista ne, duk dai ba inda aka yarda mana mu je mu hayayyafa ba tare da hanya da ta dace ba, to kaga wannan tunda addini ya karantar da wannan to ibada ce. To ai addinin kuma bai bar mu haka karazu bai ba, ya karantar da mu yadda za a yi auren da kuma yadda za a yi rayuwar auren. To duka idan muka shiga ciki za mu samu wannan a ilmance, a addinance, a shar'ance. Sannan zaka duba wannan idan wani mai sauraro ya ji haka zai ce to wannan shirin kofa Ibrahim Abdulaziz yana nufin idan ba ka samu wanda zai iya karanta da kai ba, akwai kasussuka na batsa za ka iya gani domin ka fahimci yadda ake rayuwar aure ko jima'i da sauransu, ba haka bane. Wani yana iya amfani da wannan, to wannan kuma ba dama ba ce wanda kuma duka addinin ba su yarda da shi ba. Idan muka duba, idan muka koma, idan har baran iya tinkarin mahaifina ba, baran iya tinkarin mahaifiyata ba, ina da wa, in bai da ilimi ina da kaka, misali daga cikin dangina akwai waɗanda zan iya in sanar da shi ya ilmantar da ni, don bare ba ni gurɓatacciyar tarbiya ba, in waje ne abokina ne misali zai iya ɗaura ni wani tarba wanda ba shi ne ba.
So malama fashion kin ji abin da dukkanin su suka faɗa, kamar yadda muka ce bincike ya nuna kan cewa ɗaya daga cikin matsalolin da ke jawo rugujewa aure shine rashin sanin ilimin jima'i.
A ke mace, yanayin da kika ga mai gidanki yake, dole ya kamata ki koya irin abin da yake so, ko ba ke ma baki so, dole ki koya domin ki biya mishi bukatar sa, yakan iya kawo salama duka a cikin aure. Iyaye shawara da za ba su shine su ta sa ma 'ya'yansu ido a kowane lokaci, an kuma su ta jawo su kusa da su ta wurin gane wani irin rayuwa ne 'ya'yansu suke yi, rayuwar da 'ya'yansu suke yana da kyau ko ba kyau, zai iya taimake su duka.
Bari kuma Mr. Dan kaji abin da suka faɗa, kai me za ka ƙara batun abin da ya shafi wajen sanin ilimi na zamantakewa na aure, musamman ma abin da ya shafi a jima'i?
To ni dai abin da zan ƙara dai kamar yanda na ji ɗan wani ya faɗa zuwa kan cewa mostly a da in ka duba yawanci kamun a yi aure ana zo yau daga wajen kakanni ne, za ka ji duka yawanci irin abin da mace take fuskanta cikin rayuwa. To yanzu dai a zamanance dai zan ce in har an duba, in ka duba mace kamun ta yi aure ko iyayenta ba su iya sanin abubuwan da tana ciki, sai wurin kawaye suke zuwa. So ni dai shawaran da zan ba su zan ce musu su je iyayensu, sa ma yaransu ido, kuma su yaran ɗin kuma su ji shawara daga wurin iyayensu, daga wajen kawayensu kuma kamannin su ɗauki shawara su ji na iyayensu mai kyau tukuna, a cikin wannan kawayensu ɗin da za su yi su ɗauki shawara masu kyau-kyau, wanda ba su da kyau kuma su doka don sun shiga cikin gida za su kawo abinda kawayensu sun faɗa musu daga waje wanda ba su so kuma mijin din baya so cikin gida.
Da mun komai da ke bayani Aisha me ke gane ke kawo kullun ka ji a aure wane sun bata ko kuma arabu me ke jawa bayan wannan?
Eh, wannan gaskiya rashin fahimta yana daga cikin abubuwan da yake sawa mutum mace-macen aure, saboda in dai kun fahimci juna a ce misali ko tun daga waje kun fahimci juna ke da mijin ki ga abin da yake so ga abin da baki so, wannan ma zai da rage muku wani matsalolin da za ku shiga in kuka yi aure.
Da abun kan cewa ni gobe za ko kuma ina naga wacce ina so na aure ta har mu samu a zaman ke zama na gare a gida na aure ta, wani shawara ake ban da ni da ita budurwar ta da zamu yi aure?
Shawaran da zan ba ku dai anan shine ya kamata ku ringa jin tsoron Allah, ba wai ku ringa yin abu kai tsaye hakan nan ba, komai za ku yi ku ringa yin amfani da ilimin ku. Kuma akwai kira ga iyaye da nake son su yi, musamman ma iyayenmu mata, mu iyayenmu mata ya kamata a ce kamar da yarinyanka kaman ku zama kaman kawa, saboda idan kuka zama kaman kawa ba abin da zaki ya boye mata, kuma bai kamata ma ke kina matsayin uwa a ce kina boye wa yarinyanki zamantakewan aure ba, tunda ita ma fa koyo min dadewan ku za ku zo wata ran ba ku tare, kuma dole ita ma za ta je ta zauna haka da ta zama uwa, ya kamata ki koya mata kar ki na boye mata wasu abubuwa saboda yana da amfani matuka.
To na tunce kenan amfanin ba da shawara a waje kafin ma aure kamar premarital counseling muke magana yanzu yana da muhimmanci kenan?
Yana da muhimmanci matuka matuka, wannan abun yana da muhimmanci, ya kamata mu dage mu ga muna wannan fadakarwan saboda yana da matukar amfani ga al'umma baki daya.
To me sarar gashi mun dauko gangara amma dan lokacin da ka dibe wa shirya su mararara mallan awal a gurguje barin dawo gare ka, kai wani shawara zaka bawa su ma'aurata da suke so su yi aure da kuma su kansu ma musamman da kuma iyaye dangane da wannan batu da muka tabo na ba da shawara kafin aure?
To a gurguje iyaye gaskiya zan iya cewa rayuwar ya mace ta bambanta da rayuwar ɗa namiji, akwai yana nan mataki-mataki daga sa'irin da Allah ya baka ya mace ka kura mata ido ka tarbiyyantar da ita tarbusatar ba da ya dace, da zaran ta fara al'ada to ta kai wani manzali dole ne za a shigo mata da wani abubuwa sabo da ba su sani ba, da zaran ta kai magana lokacin da za ta yi aure din to nan kuma za a shigo mata da ilimin abin da ya shafi zamantakewa na aure. To wannan idan aka daura ta wannan turban to zai mata sauki wajen gudanar da rayuwa, kuma uwa ta zama friendly wato ya za a ce sun shaku da ita yar ta sake da ita hakan nan, to sake ta san menene matsalar yar ba za ta yi shakkan gaya mata ba, ta ga wani abu sabo a tattare da ita za ta iya shawartar uwar, to wannan lalle kuwa ya za ta zauna a gidan mijinta ba tare da wani matsala ba, wani abu sabo ya zo kamin wani ya sani wata za ta sani. Kana abu na gaba shine iyaye su daina tsananta rayuwa wajen aure, ma'ana su daina tsananta aure, ba wai lallai sai wane ko kuma tilasta sai an kawo kaza sai kaza, idan an ce sai ya shiga ciki a mazajenmu matasanmu da muke tare ya na wahala na samu na kawo na aura to bari in huci haushi bayan kwana biyu uku sai in saka, ko kuwa a'a ni bani da kaza din nan an ce min sai kaza, ko don wani abu ma bari in amfani da wani dama kawai in bata budurcin ta rabu da ita, ire-iren waɗannan suna da illola da yawa wanda ba za su kirgu ba.
To muna godiya malama fashion kin ji abin da yace, ke a matsayin ki na mace wani shawara ki bada dangane da abin da ya shafi shawara kafin aure?
To shawaran da zan iya bayarwa shine da cewa kamar yanda ya riga da ya lishifta da cewa iyara yan mata su yi kusa da iyayensu, iyayensu kuma damuwa da wasu iyaye shine suka iya su gaya ma iyayensu ai aure wahala ne, aure wannan ne kuma wata rana sukan iya su yi ma iyaye zabi, so mu ku kuma gare su shine su daina ma iyaye zabi sai dai su ta iyaye addu'a da kuma su ja iyaye kusa da su, su nuna musu da auren nan da cewa hakuri ne a kowane abu da ake yi a cikin zaman aure.
Misa Daladi na zo kashe yanzu da zan tambaye shawaranka ne ga abokinka zai aure, wani shawara ya ka bashi shi da amaryarsa?
To zan ce ma abokina dai shawaran da zan bashi tun kamun ne ya shiga gidan aure dai ya tabbatar ya yi tunani ya shiga gidan da tsoron Allah, kuma ya shiga gidan ya ga matan shi da kyau wace irin mace ne, wace irin hali take fuskanta, don akwai wani sabubban da za ta iya mishi baya so, kuma akwai abin da zai iya ita mata ita ma ba ta so, so ya kira ta kusa su yi magana mai kyau so that auren su sun shiga gida ba za su samu damuwa ba, su yi aure su yi zaman aure lafiya cikin gidan auren su.
To kamar da ce lokacin da kiba ya ganga Hajji Aisha gashi na zo gare ki a ƙarshe, wani shawara yake ba su waɗanda suke so su yi aure da kuma iyaye?
Shawaran da zan ba wa su iyayenmu da farko ya kamata su ringa mana addu'a ko da yaushe, ba wai su ringa mana baki ba. Addu'an su yana matukar taimakawa iyaye. Ya kamata su ringa mana addu'a. Mu kuma yara ya kamata mu ringa jin maganan iyayenmu in suka ce mana abu. Kuma mu ma'aurata, misali ma'aurata, ya kamata mu ringa sanin me muke, mu ringa amfani da iliminmu. Kaga akwai wanda suna in suka yi aure za su bar ilimin su, bayan kuma suna da ilimin an ba su amfani da ilimi. Ya kamata mu ringa amfani da iliminmu, ji tsoron Allah, Allah ba da zaman lafiya.
Zaman aure wani zubin da gadi, zaman aure wata ranma da daci, zaman aure sai da hakuri.
Da kusa abin da ya ba mamaki.
Amma wannan waka ce mun dadi fa.
Zan baki ita tana nan. Sunan shi dan Hausawa yana Kaduna. Yawa. Kisa abin da ya ba mamaki wannan tattaunawar. Kakab din su sun ce eh abu ne mai kyau amma mace. Mace ya kamata aiwa chawo. Mace ya kamata mace. Saboda mace da namiji ke haduwa su zama aure tare. Yadda za a fadakar da mace, ilmantar da ita a mata nasiha, shi ma namiji za a ilmantar da shi, a fadakar da shi a patience tace mace ya kamata ta koyi duk abubuwan da miji za su sa miji ya ji dadi. Shi ma miji dole ya koyi duk abubuwan da zai sa za su sa matar shi ta ji dadi. Shi ma ya koya.
To wai me zaki ce ne, saboda kin san Turawa suna cewa a happy wife it's a happy life. Me za ya za a fassara shi da Hausa haka?
Yanzu dai na barki ke wannan fassara, lokaci nake kallo. Yawa. To duk da wannan hadakarwa Jamila da ake ta yi da ilmantarwa da kuma nasihar, akwai wani muhimmin abin da ba a hitowa hili balo-balo a yi ma ma'aurata cikakken bayani a kai. Kamar da muka faɗi da farko, idan miji da mata sun keɓe suna so kaɗai, akwai wasu abubuwan da in suna faruwa da ilimi da fahimta da ganewa za su iya ƙara daɗin zaman auren. Haka kuma, idan waɗannan abubuwa ba sa tahiya daidai, zaman aure kan ci karo da matsala har ta kai ga rabuwa. Malam Muhammad Hadi Musa na kwalejin Share Hagen Shiga Jami'a a Kano ya yi mana bayani sosai akan wannan a tattauna wasu da Mahmud Ibrahim Kwari. To amma da farko, game da mace-macen arme, ya za a yi a magance wannan matsalar a gano bakin zaren?
Yadda za a yi su gano shi ne irin wannan abin da yanzu kuke yi, wayarwa da mutane kai ta kafafen yaɗa labarai. Saboda haka dole ne sai an zo an gaya wa iyaye, sai an gaya wa malamai su hau mimbari su yi hudubobin juma'a akai-akai lokuta-lokuta, domin gaya wa iyaye da ma'aurata da ƴaƴa da za su taso nan gaba menene aure, me ubangiji yake nufi da aure, yaya za a yi zaman aure, waye me darajar miji, me kuma kiman mata. Wannan shine kadai abin da zai yi. Ni kullun ina faɗa an bakari ne turanta bani. A zamanin da iyaye suna zaune da ƴaƴansu su koyar da su, yanzu an zo lokacin da ake da conventional system na education, abinda muke cewa change in the family system. An kwakwashe wasu abubuwa da a gida ake koyar da mutum ko ake nuna masa ya koma makaranta. Makarantun kuma mun kasa mu yi irin na can din, kuma mun bar namu na nan din. Saboda haka har yanzu mu a Afirka da Alima Zuri yake cewa triple heritage, har yanzu mun yi kikika kamar rasa ina zamu. Saboda haka dole ne sai mun dawo mun zauna a teburin nazari. Na can din zamu dauko mu zo mu yi shi, to mu dauko mu zo mu yi shi. Ko kuwa namu zamu dauka mu yi shi, to mu dauna mu yi shi. Dole ne sai an rinka gaya wa iyaye su canja wannan kalmar da suke cewa namiji ba dan goyo bane, ko wasu maganganu makamantan wannan. Dole miji sai ya zama mutum nagari na kwarai ga matarsa dan ƴaƴansa su kwaikwaya. Dole ne mace sai ta zama mai bin mijinta dan saboda ƴaƴanta su kwaikwaya. Sai su rinka gaya wa ƴaƴansu lafazai nagari dan saboda su kwaikwaya. Sannan kuma dole malamai a mimbarrukan hudubobi na juma'a sai su rinka tunatar da al'umma darajojin aure, darajar miji, darajar mata. Wannan shine kadai zai sa a gyara. Domin yawan waɗanda suke yin abubuwan da suke yi a gidajen aure, basu ma san laifi suke yi ba. Duk wani zumbura-zumbura da rashin waye da kin yin waye da waye din menene, duk wasu ma basu san ma ainihin wannan sun yi laifi ba. Sun gani dai al'adance ana yin wannan rashin kima ga maza, su ma suke yi. Ko kuma yaga ana rashin daraja ga ƴamace, shi ma yana yi. Saboda haka a dawo a zo a zauna a koyar da ƴaƴa masu tasowa, sannan kuma su kuma waɗanda suka riga suka girma a ci gaba da yi musu wa'azi.
Kamar akwai gazawa daga bangaren ko iyaye ko malamai din kowa wajen a fayyace wannan al'amari, da za ga ko taron wa'azi ake ko na wani fadakarwa, idan aka zo wannan magana buƙatar saduwa din nan da waye da waye din nan, za ka ga ko da an yi wasu amfani da wasu kalmomi da mutane wasu ba za su gane ba, ko kuma dai an dan shafi bangaren haka an dan yi gaba, ma'ana ba a fitowa a yi keke da keke a fayyace yadda al'amarin za su, har ilimin ya shiga iyayen ra masu tasowa.
gaskiya wannan ba karamin kuskure bane, ba karamin kuskure bane, ba karamin kuskure bane, babban kuskure ne. Na hadu da matar da ta ce min an sa ta a gaba ana gaya mata cewa idan kin yi aure ki gyara shimfidaki, indai zaki gyara shimfidaki, indai kika iya shimfida to zaki ga duk darajar da miji zai miki komai da kike so a rayuwarki. Matar ta ce min lokacin tana karama tana amarya sai ta share dakin ta, ta lalaye gadan ta, ta gyara shimfida ta koma ta yi ta kallo. Idan ta zo sai ta ga mijin ya zauna akan shimfida tana ta jira ta gaye mata mutunci, sai ta ga bai mata ba, gashi kuma ta iya shimfidar ta, shi kuma yana kokarin jawo ta yi wani abu da ita wanda ita kuma ba shi aka gaya mata ba, amma dai an ce mata in ta iya yin shimfida, in dai ta iya shimfida to duk wanda daraja da mutunci mijin zai bata. Ni kaina Malam Mahmud ina so mai sauraro ya gane ba a fi 'yan shekaru kaɗan ba da na fahimci ma'anar iya kwanciya da girma na da wayo na da hankali na, sannan na gane me ake nufi da iya kwanciya. Ban taba tunanin me ma iya kwanciyar ko menene ba, kawai ni naji an ce ana cewa iya kwanciya, ban gane me ma yake nufi ba. Saboda haka idan a mumbari na gama garin jama'a ba za a iya tsayawa a fayyace ba, to a rinka ta ba yara suna islamiya ba ƴan mata, to a samu islamiyan nan wata babbar mace mana wacce ta yi karatu ya zama na cewar ƴan aji shida da za su fita duk yawancin su 12 ne, 8 duk za a yi musu biki a wannan shekarar, ta tafi wannan ajin mana ta je a rinka bata minti 30 tana zauna ita da su, shi karamin ya sai ya dinga fita daga ajin ta zauna ta gaya musu zahirin menene aure, meye saduwa, meye jima'i, menene matsalolin da za a samu idan ba a iya yarinya ba ta iya bada gudunmuwarta a wurin jima'i da ita da mijinta ba, menene ni'imar da za ta samu, menene kuma tashin hankalin da za ta samu idan ba ta bada haɗin kai ba, da sauransu da sauransu. Shi ma wanda zai yi auren, ai in za a yi aure duk ana raba invitation card a dangin sa, a samu wane ya kira shi ya zauna da shi, ba wai zai je ya gaya masa saduwa ba, ya fito ya gaya masa menene ake yi a aure. Saboda na taba zuwa wata samina, wata Dr. Hawwa wacce take babban likita ce a asibitin Malam Aminu Kano, ta ce wani ya zo da matarsa shekarar su biyu ba su haihu ba, aka zo aka rinka ne bincike aka ga komai lafiyar su kalau, daga ƙarshe aka gane ashe saduwa ce ma ba su iya ba, kawai kwanciya suke yi shikenan, ba su sanya ake yin saduwa ba, ba su san akwai wata kafa da za a yi saduwa da ita ba. To kaga wato rashin ma abin ya kai wannan matakar, kana ganin mutane a cikin riga kana zaton wai ƴan birni ne, wayayyu ne, ba ƴan birni bane, ba wayayyu bane. Na taba zuwa mun hada office din abokai akan wani bene ne, nake gaya musu ina so in fara semina ta maza, wani shi dan babban dan kasuwa ne yake ce min kai har ka isa ka gaya mana yadda zamu da matanmu, ka isa ka gaya mana yadda zamu saduwa. Sai na gaya masa wani abu kwaya daya, sai ya shiru, ni ban ma gane ba, na fi awa daya a office din da na sako daga kan benan na zo na samu, sai na same shi a jikin mota ta yana jira na, sai yake ce min yaushe za a zo a fara seminar nan ta maza.
Ma'anar a ƙarshe bai sakon ka ga waɗannan bangalori da ake samun ciki kaka, wannan ya ce ba ya kyauta tamar, wannan da ce ba ya kyauta tamar, ake samun rabuwar aure, aure ya mutu da sauransu, ko kuma amma bai mutu ba ta samun tashin hankali har ya yi taso su gada a cikin tsarin iyali.
Sakona na ƙarshe shi ne a rinƙa samun tattaunawa, idan ba zai saurare ki ba akwai wani mutum a danginsu ko a abokansa wanda yake shakikinsa, aminansa, hukumansa.
Yawa, to da fatan masu saurare kun saurari wannan shiri da kunnuwan basira, kuma kun karu da bayanan da muka yi, kuma an koyi darussa da dama, ko Jamila?
Gaskiya.
Yawa, kuma Allah da za mu ci gaba da lokaci da mun yi bayanin WhatsApp da muke son kirkirowa na mata, amma Allah ya kai mu gobe za mu yi bayani.
Allah ya kai mu.
Yanzu a madadin
Jamila Kabiru
da Julie Resignation wadda ta haɗa mana sauti da injiniyan mu na Shawn Kale Halima Jumro, ke sallama da ku, sai gobe da Allah ya kai mu. Yara suka za a gaban su kwarai ba za su bari ba. Yau da gobe murya Amurka na kiran kuma ta sa. Yau da gobe shirin su BOA ba sa daina ba. Masu wasanni ba ta kyale ba. Ƴan wasan kwallo ba ta manta ba. Wasan kokowa ba ta mance ba. Wasanni na motsa jiki dukkan su ba ta share ba. Shirin su BOA ba sa daina ba. Ina mawaka yau ban manta ba.